na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a yayin da ake ci gaba da shirin neman zaben 2023, wasu kungiyoyin mata sama da 500 sun hada gwiwa don tabbatar da cewa ƴan takara sun ba su kaso mai yawa. Zakuma muleka jihar Enugu dake kudu maso gabashin Najeriya, inda likitoci suka yi kira da a gyara fasalin bangaren kiwon lafiya don maido da hankalin likitoci masu ficewa daga kasar. Sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda Hassan Tambol zai gabatar. Zakuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma kafin nan bari mu fara tashar labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu 'yan bindiga sun bude wuta a cikin wani masallacin ƴan Shia da yammacin yau Laraba, inda suka kashe akalla mutane 15 tare da jikkata wasu fiye da 40 a cewar majiyoyin hukuma. An kai harin ne a masallacin Shah Cigar da ke birnin Shiraz. Kafofin yaɗa labaran gwamnatin kasar sun ce harin na 'yan ta'adda ne, kuma sun ce an cafke biyu daga cikin waɗanda ake zargi. Nan take babu wata ƙungiya da ta yi da awakai harin. An kai harin ne a wannan rana da ɗaruruwan masu zanga-zangar suka yi tattaki zuwa makabartar da Mahsa Amin take a arewa maso yammacin Iran domin cika kwanaki 40 da rasuwarta, yayin da take tsare a hannun jami'an 'yan sandan gyaran hali. Rishi Sunak ya fuskanci 'yan adawa a majalisar dokoki a karon farko a matsayin Prime Minister na Birtaniya a yau Laraba. Yana neman ba da tabbacin cewa sabuwar gwamnatinsa za ta samar da tattalin arziki mai inganci da kuma ci gaba, bayan da shirin haraji na wadda ya gada ya haifar da rudani a kasuwa. Ya zuwa yanzu dai Sunak ya nada gwamnati da ta hada da abokai da suke da gogaggun ministoci da gwamnatocin waɗanda ya gada biyu, Boris Johnson da Liz Truss, yayin da yake kokarin shawo kan matsalolin tattalin arzikin Birtaniya. Daya daga cikin ayyukan farko na gwamnatinsa shi ne jinkirta wani muhimmin bayanin tattalin arziki har zuwa 17 ga watan Nuwamba don tabbatar da la'akari da harsashen da za a iya yi, yayin da gwamnati ke kokarin magance matsalar tsadar rayuwa. Yau Laraba, Amurka ta gagabawa Iran sabbin takunkumai, inda ta auna jami'ai da hukumomin Iran kan batun tace intanet da kuma murkushe masu zanga-zangar bayan mutuwar wata budurwa da ke tsare a hannun 'yan sandan gyaran hali. Zanga-zangar da mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22 da haihuwa a tsara ranar 16 ga watan Satumba ta haifar ta kasance ɗaya daga cikin kalubale mafi girma ga shugabancin limaman Iran tun bayan Juyin Juya halin 1979. A cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta ce ta kakaba takunkumai kan jami'an dakarun Juyin Juya hali na IRGC da jami'an lardi da na gidan yari na Iran da kuma wasu hukumomin biyu da ake zargi da dakile 'yancin kafofin sadarwa na zamani a Iran. Matakin ya auna hidayar Farzadi, wanda Baitul Malin ta zarge shi da gudanar da gidan yarin Ibin, wanda galibi ke rike da fursunonin siyasa, kuma inda Washington ta ce an aike da masu zanga-zangar da dama. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Isra'ila Isaac Herzog na shirin fitar da bayanan sirri kan jirage marasa matuka da sojojin Rasha ke amfani da su a Ukraine a lokacin da zai gana da shugaban Amurka Joe Biden a yau Laraba. Ofishin Herzog ya ce Isra'ila na da hotunan da ke nuna kamanni tsakanin jirage marasa matuka da aka harbo a Ukraine kuma waɗanda Iran ta gwada ne a shekarar 2021. Ukraine da kawayenta na yamma sun ce amfani da jirage marasa matuka da Rasha ta yi na baya-bayan nan wajen kai hari a garuruwan Ukraine da suka hada da Kyiv ya hada da jirage marasa matuka na Shahid 136 da Iran ta kera. Iran dai ta musanta samarwa Rasha jiragen, kuma Rasha ta musanta amfani da su a Ukraine. Ya talata Biden ya yi wani kakkausan gargaɗi ga Rasha game da amfani da bom ko wani makamin nukiliya a yakin da take yi da Ukraine. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce an fara tattaunawa zaman lafiya ta farko a hukumance da nufin kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin sojojin Habasha da dakarun yankin arewacin ƙasar da ke yankin Tigray a ƙasar Afirka ta Kudu jiya talata, kuma za a kammala a ranar Lahadi mai zuwa. Wannan wata dama ce ta kawo ƙarshen rikicin da ya sanadin mutuwar dubban mutane da raba miliyoyi da mahallansu, sannan ya bar dubun dubata suka shiga cikin matsananciyar yunwa a ƙasa ta biyu mafi yawan al'umma a Afirka. Lamarin da ya haifar da dagula al'amura a yankin kasashen Kuriya Arewa maso gabashin Afirka. An fara tattaunawa wadda kungiyar tarayyar Afirka ke shiga tsakani ne a daidai lokacin da gwamnatin kasar ke samun gagarumar nasara a fagen daga, inda ta kwace manyan garuruwa da dama a yankin Tigray a cikin makon da ya gabata. Har-haren da gwamnatin kasar ta kai tare da dakarun kawance daga makwabciyarta Eritrea ya haifar da fargabar ƙara cutar da fararen hula. Lamarin da ya sa shugabannin kasashen Afirka, Amurka da Turai da Papa Roma Francis suka yi kira da tsagaita buɗe wuta da tattaunawa cikin gaggawa. Jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya karba allurar COVID-19 ta hudu, kuma ya buƙaci dukkan Amurkawa su yi haka, yayin da jami'an fadar White House suka buƙaci majalisa ta amince da buƙatar su ta dala biliyan 22 domin yaki da COVID-19 a Amurka da sauran kasashen duniya. Muna da sako mai sauki, a yi allurar rigakafin Joe Biden kafin ya naɗe hannun rigarsa ta hagu ya karɓi ƙarin allurar. Biden ya kuma cikakki mambobin majalisa waɗanda in ji shi suna son ganin bayan annobar COVID, amma ba sa son kashe kuɗi don yin hakan. Ba za mu iya samun duka biyu ba, in ji shi. Kuɗaɗen da muke nema suna da muhimmanci don ci gaba da aikin haɓɓakawa da sayen kayayyakin jinya da allurar rigakafin cutar COVID-19.
To, a gaida Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A kokarin ganin ba a bar mata a baya ba wajen samun wakilci da kuma kawo ƙarshen nuna musu wariya a siyasar Najeriya, ƙungiyar mata sama da 500 ne suka hada ƙarƙashin ƙungiyar Manifesto a Abuja, inda suka ja hankali 'yan takarar shugabancin ƙasar daga jam'iyyu daban-daban don tabbatar da cewa sun ba su kaso mai yawa a cikin manufofinsu na neman zaɓe a shekarar 2023. Daga Abuja ga rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim.
Gamayyar kungiyoyin matan da sun bayyana cewa a zaben shekarar 2023 da Najeriya ke tunkara ba zai kasance kamar yadda aka saba yi a baya ba, domin an dade ana ruwa, kasa na shanyewa. Dole ne duk wani dan takarar shugaban kasa ya bayyana manufarsa da shirin da yake da shi ga mata da yara mata kafin su mara masa baya, tare da ƙari kan cewa mata na buƙatar damarmaki a matakai daban-daban a kasar. Hajiya Saudat Madi, babbar sakatariyar kungiyar kare haƙƙin mata ta Rafa a Najeriya, ta yi ƙari kan dalilan da yasa suka kira 'yan takarar.
Mu dai mun kira su mutume suke so su yi mana, saboda mun gaji da labarin kanzon kurege kai. Mun gaji da kuma fadin me ke damu mu, kuma mun gaji da me fadin me ya kamata a yi. Duk duniya kowa san me ya kamata a yi. So mun kira su nan da zumma cewa su gaya mana tsakanin su da Allah, duk abu su sani, kuma duk abin da suka gaya mana wannan karin ba kyale su zamu yi ba. Za mu fito kwanmu da kwarkwatan mu, razzabe za mu san wa za mu zaba, rabiyan bukata za mu san wa za mu ce ya biya bukata ba ke biya bukata ba. Kuma a kullun abin da muke so mutane su gane, abinda matan Najeriya ke nema ba wani sabon abu bane ba, abu ne muna neman a bamu dama mu ma ba da gudunmu mu ta gina kasa. Na biyu kuma, sanin kowa ne ba zai yi ba kullun hannu ɗaya na kasa na ɗaya na sama. Ya kamata a samu a hada karfi da karfi, mata su tallaba mu za su jayi jagora, Najeriya ta ci gaba.
Kazalika matan sun koka kan yadda ake mayar da su saniyar ware a harkokin da suka shafi siyasa a kasar, batun da dan takarar shugabancin kasa karkashin inuwar jam'iyyar Action Alliance AA Manjo Hamza Mustafa yace jam'iyyarsa ta shirya tsarin da za ta bi wajen inganta rayuwar mata a kasar, wacce ta sha bamban da sauran jam'iyyu.
Ni na musu bayani ne a gaskiya daban daga yanda aka saba. Ban zo nan dan ne alƙawarin boge ba, na zo ne da shirin abu da dama da nake ganin zai shafi mata da dukkan kasar gaba daya. Dukkan abin da mata na Afirka da na Najeriya suka yi shine in the year 2020 2020. To akwai abin da suka tsara cewa su ne matsalolinsu, to mun duba mu rika wannan kuma mu bi kowanne daya da tsarin yanda za a yi mu nemo musu hanyoyi da za su fita daga cikin kowanne misali kowanne zon za a yi musu makarantu na gurin sana'a kowanne gurin kuma za a yi musu makarantu na shirya su kaman makarantun siyasa ne da zai shirya su su ga siyasa dan ana yaudarar su kowace shekara kuma a duniyar nan yau ba wai digirin da kake da shi bane a abinda hannunka zai iya yi shine hanyar arzikinka to kuma mun nemo a haƙi tsarin da muka yi muna ajiye su cikin sirri ne yanda za a yi matsalolin Najeriya na hanyar kuɗi mai iya mai biya kuma mu tallafa kowanne makafa kamar yadda mata suna daga ciki kuma na majalisar ɗinkin duniya matsayin su akwai abu guda takwas da suka tsaya cewa kowace gwamnati ta yi a duniya mu wannan yana cikin abin da muka riga muka tsara tun ma kafin su kira mu cewa hakan zamu yi
shi ma ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar SDP Adewale Adebayo cewa jam'iyyar sa a shirye take ta bada goyon bayan ta ga mata 100%.
We are running for the people. We are different.
Mu da muke neman shugabancin kasar nan muna yi ne dan al'umma kuma mun bambanta mu ba irin waɗanda suke amfani da mata don daura zani da yin waƙe ba mun fito ne don wannan dalilin na ba su goyen bayan mu 100%.
Commitment from us we are here to celebrate the women and to reaffirm our cooperation
cikin jerin sunayen ƴan takara na ƙarshe a zaben shekarar 2023 da hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta fitar mata 374 ne kacal a cikin ƴan takara 4223 da ke neman kujeru 469 a majalisar dokoki ta ƙasa 109 a majalisar dattawa da 160 a majalisar wakilai lamarin da ke nuna rashin kyawun wakilcin mata a fakin siyasa a ƙasar da ya fi kowace yawan jama'a a Afirka kuma ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke bin tsarin demokuraɗiyya a duniya Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim yanzu sai jihar Enugu da ke kudu maso gabashin Najeriya likitoci sun yi kira da a gyara fasalin bangaren kiwon lafiya don maido da hankalin likitoci masu ficewa daga kasar Alfonso Zokoregwe ya aika mana da ƙarin bayani daga Enugu
Kungiyar likitoci ta Najeriya reshen jihar Enugu ta yi kira da sauye fasalin bangaren kiwon lafiya don rage yawaitar ficewa da likitoci ke yi zuwa wasu kasashe don inganta rayuwarsu Shugaban kungiyar a jihar Enugu Dr. Celestine Chijoke uko kenan wannan kiran yayin da ake bude bikin makon likitoci wanda aka gudanar a Enugu babban birnin jihar Enugu jiya Talata.
Government should be able to take proactive steps to remunerate doctors well to improve their condition of service so that they can stay in the country.
Yace ya kamata gwamnati ta dauki kwararan matakai don biyan likitoci da kyau da kuma inganta yanayin aikin su don su kasance a kasar likitoci ba sa ficewa dan suna so ne su fice suna ficewa dan su inganta rayuwarsu ne amma idan aka samar musu da abin da suke bukata ko kuma rabin abin da suke bukata ba likitan da zai fice daga kasar Dr. Ugo Kede ya buƙaci shugabanni su dubi kiwon lafiya a matsayin wani bangare na tsaro da kuma ci gaba Dr. Nnamdi Ezugori, sakataren hulɗa da jama'a na kungiyar likitoci a jihar, ya ce a yayin gudanar da makon likitoci na bana, likitoci za su fi mayar da hankali ne wajen kula da lafiyar al'umma. Ya ce za mu je wurare daban-daban mu ga marasa lafiya kyauta kuma mu ba su magani. Masu fama da rashin lafiya sosai za mu ba su magani sannan mu tura su asibitin koyarwa don a ba su isasshen kulawa Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Enugu Najeriya
Madalla a gaida Alfonso Sokorigwe wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya saurari mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar Thomas Sararu yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Dabino, wata itaciya ce da Allah ya yi mata daraja a cikin jama'a. Na leka bakin masallacin Juma'a na unguwar Sabo Ibadan, inda ni tattauna da wasu masu sana'ar dabino da kuma wasu masu ra'ayin cin dabino.
Lawali Sabo, sana'ar dabino nake.
Kada dai kana sana'ar dabino?
Na dade ina sana'ar dabino.
Kamar shekara nawa ka doka kana sana'ar dabino?
Na kai shekara 17.
A wani gari ka fara sana'ar dabino?
A nan Ibadan na fara sana'ar dabino.
To me baka sha'awar shiga sana'ar dabino?
Bin dai fara zan sana'ar dabino saboda na hangi cewa dabino idan kana yin sa kana zo ne gindin masallaci ba mai kyamata ka saboda sana'a ce mai kyau wanda annabawa ma kanta sun san da sana'ar dabino sun san dabino yana da muhimmanci mutum ya ringa yin sa.
Bayan nan garin Ibadan a jihar Oyo ka taba zuwa wani gari ko wata jiha kai sana'ar dabino?
A'a, na je Ore amma ban yi sana'ar dabino can, kuma da nake ina dan yin sana'ar goro. To kuma ina sana'ar goro naga cewa da dai inda Ibadan rika sana'ar dabino. Ibadan ko ne sana'ar dabino?
Tun farko wace sana'a kake yi a nan birnin Ibadan?
A nan Ibadan lokacin na sana'a ina fara sana'ar rake. Daga sana'ar rake na fara sana'ar rake na kuma sana'ar dabino. So na yi sana'ar rake ita lokaci gare ta kana iyayen ta kuma lokaci yayi kuma kaga ba raken. To shi ko dabino a kudi shi akwai shi. Sai kawai to wannan sana'ar ta dabino kake cancanci rake ta in yi ta.
Kana nan hin rani da dama ana samun dabino?
Rani da dama ana samun dabino.
Kwano kwano kake saidawa ko ko buhu?
Eh, ina saida buhu ko ina saida kwano kwano.
Yanzu a yi ne kana saida kamar buhu nawa?
A yi ne ina saida kamar buhu 6-7 ko lokacin ma har 8.
To kwango fa?
Kwango ina saida kamar guda 100 da wani abu a duk sa'an Allah ya yarda.
To yaya farashi yake tafiya a nan birnin Ibadan kamar na buhu?
Don dabino muna saida shi naira 85,000, amma a lokacin da kwastam bai matsala mu ba yana cutuwa mu, idan mota ta zo zai tsaya a shi da yana an san naira 5,000-6,000, yanzu ya an shi naira 50,000 a mota, wa lokacin ma sai ce 100 zai an sa. To muna ma samun matsalolin wa'annan abubuwan ne, sai yanzu mu ko ma kace to ya kamata tun da abin ya koma haka to bar mu kara mai kuɗi. Tun da lokacin ba wanda dino abin da muke sayar da shi, muna sayar da shi 40,000-35,000 ya ka geji kenan. Amma dai kwastam ya riga matsala yana samu kuka cewa ai an ce kar a shigo da dabino kaza 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 za su kama mota. To dalilin ka su kama mota mai mota din kar gobe da kyaukun sai muka yi to bari mu can mu ba shi ko nawa yake so zan ba shi 80,000-100,000 a mota daya a kodo shi kake an sa.
Shi wannan dabino daga wace kasa ake kawo shi Najeriya?
Eh, ana kawo shi daga Niger, mu dai da Niger muke sawo shi.
Sabiu Zubia,
kai ma mi sana'a ka?
Dabino.
Shi dabino nan kala nawa ne?
Dabino yana kusan dai kala biyu ko uku.
Da wani iri da wani iri?
Eh, da targal da galla da fari.
To menene bambancin su?
Bambanci akwai mai kyau, akwai tsakiya, akwai kuma shi wannan fari da nace ma shi kuma kalar shi daban.
A cikin dabino wani yake kyau, wani yake daraja?
Kowane mai daraja ne kuma kowane yana da kyau.
To wurin sai da wani yake kuɗi?
Eh, to kowane da matsayin shi, kowane farashin shi. Wani ana sayarwa a da can ana sayarwa 1,000, wani 1,200, wani 900, wani 800.
Kana magana kwano kenan?
Eh, kwango kuma a da din ana sayarwa 800-900.
Mutane na saye sosai?
Suna saye sosai.
Da ni magana da shugaban ku chairman ya ce ana samu shi daga Niger. Bayan Niger duk waɗannan kaloli guda uku da ka faɗi su ma daga can Niger ake samu su?
Eh, duk daga Niger ake kawo su.
Wato dabino dai asali ne Niger?
Eh, asalin shi Niger.
To ya kasuwar dabino ke tafiya a nan birnin Ibadan?
Kasuwar dabino tana tafiya lafiya lau, kuma tana tafiya kaɗan kaɗan.
A wani lokaci ne an ka fi sayan dabino?
Lokacin azumi. Lokacin azumi aka fi sayan dabino.
Kamar lokacin azumi kana sai da kamar kwango nawa ko kuma kwano nawa a yi ni?
A yi ni nukan sai da buhu huɗu, in Allah ya kawo kasuwa har buhu biyar ina sai da har bakwai ma.
Ka taɓa koya ma wani wannan sana'a ta dabino?
Eh, gashi nan ma yanzu ina tare da waɗanda nake koya ma.
Za ka iya gaya masu saurare sunan mutane kaɗan a cikin waɗanda ka koya ma sana'a dabino?
A nake dai koya masu. Akwai Annabi, ga kuma ƴaƴana nan ina tare da su yanzu.
Kamar ƴaƴan guda nawa?
Guda uku.
Duk sana'a dabino suka yi?
Eh.
Ka taɓa yin wata sana'a a can da?
Eh, da a gida inda nake. Na yi bata na yi fatocin masara, kuma na bar fatocin masara, kuma na ɗan iya wace wace haka na je wasu garuruwa na ɗan wasu aikace aikacen kuma.
To menene daɗin wannan sana'a ta dabino gare ka?
Eh, daɗin ta yanzu alhamdulillah ina ci ina sha, kuma ina wasu ƴan buƙatu wanda Allah ya ruwa mana asiri a ciki.
Da a ce ka gaya ma masu sauraro dami dami kai a cikin sana'ar dabino na ci gaba?
Abubuwan da na yi na ci gaba suna ina da dan yawa.
To ba mu kadan daga cikin abubuwan da kai ne ci gaba.
Yanzu dai a takaice ina da shago na kayan sanyi a gida kuma ina da wasu yan abubuwa kadarori haka suna aje.
Kai aure a cikin kudin da bino?
Aure ma biyu.
Habibu sunana.
Kare dai kana sana'a da bino?
Eh ba la dai na fara zuwa.
Shekara guda?
Shekara daya ba.
To yaya sana'a da bino ke tafiya an?
A lafiya lau ba da mu komai na tafiya.
Banda nan unguwar Sabo Ibadan ka taba zuwa wata unguwa a cikin nan Ibadan kamar irin Iworor, Gwagi ko Bere ko Oje kai sana'a da bino?
A ban taba wucewa ba. Ina dai nan Ibadan kawai.
To cikin Ibadan din da ina kai sana'a da bino?
Ya ka ta nan bakin masallacin Juma'a Sabo.
A cikin unguwannin da suke birnin Ibadan akwai inda Hausawa suke da yawa kamar irin Ojaba, Borija, Ojo, Sasa da Akinyele. Ka taba zuwa cikin wani sana'a da bino?
A ban taba zuwa ba.
To me yasa?
Kawai dama dai ko da na fara zuwa nan dai Ibadan bakin masallacin nan na fara zuwa.
A cikin shekara gudan da ka dauka kana wannan sana'a da bino, ko ka ga wata matsala a wannan sana'a ta da bino?
Gaskiya ba wata matsala.
Ko mina tafiya daidai?
Ina tafiya daidai dan.
To akwai masu cewa kuna saida musu da bino yana tsutsa, wani yayi kwaro, wani yayi yan murzuna haka, sai ku saida musu a maimakon ko a madadin mai kyau. Me za ka ce?
A'a, ai yanzu dai da yake da bino gaskiya yana da kyau gaskiya yanzu dai. Dan gaskiya an jima ma dai yanzu ba a kawo mu da bino mai tsutsa ba.
Amma a can baya an taba samun da bino mai tsutsa kuma mai kwaro.
Eh can baya ai an taba samun wannan.
Kuma kuna saida ma jama'a haka nan?
To ya za ai. Ai yanda yazo dai dole ai haka nan da shi da.
Kuna ga mu masu sai cewa wannan da bino yana da tsutsa ko kwaro kafin ku saida musu.
A su masu sai ai suna duba suna ganin yanayin yanda yake.
Shi yasa ba ku ga musu.
A'a, ai ba sai an ga musu ba. Ai idanun su ma za su ga musu.
A wurin auna Kongo haka an ce kuna dan mirsisi sai ku ke cikawa mi za.
Ba wani mirsisin da muke dan mu yanzu dangance da awan da muke. Muna yin awan ne tsakanin da Allah dan awan da muke ma ya wuce wuri.
Kuna cikin kwano?
Cika kwano ake har sai an sa hannu ma.
Sunana Muhammad Zubairu Jeri. Kware kware da gaskiya ina cin dabino kamar yanda ya kamata.
To kamar gari ne kana cin dabino kamar danawa?
Ina cin kamar daga 1 zuwa 10 kawai.
Me yasa kake son dabino?
Saboda yana da kyau da asali a addini ma yana da kyau mutum ya ci. Kuma ina maganin yunwa. Ga albarka da take tattare da shi. Ka duba fanka kai azumi ana bude baki da dabino ne. Saboda haka mu muna amfani da dabino na farko a addini. Na biyu ina mana maganin yunwa. Na uku ina ganin ma yana da akwai magani a tattare da shi.
Kamar kullun kana ci?
Kusan kullun ina cin sa. Domin ina kusa da masu sayar da dabino. Na dai daga dai naira 50 naira 30 naira 100 duk ina sayar ina
cin dabino a lokacin azumi. A lokacin azumi ma kana ci da yawa?
Kwarai da gaske lokacin da aka fi cin dabino kenan mu ci mu sadaka da shi. Muna ci muna sadaka kuma da shi.
Malam Muhammad Zarai.
Malam Muhammad kai ma kana cin dabino?
Wallahi ina ci gaskiya.
Ka dade kana cin dabino?
Gaskiya na dade. Don jiya ma sai da na sayo ta 200 kuma na ci saboda yana da amfani. Saboda manzo sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa babu abincin da ya kai dibino. Don akwai sabon da dibino ne suke ci ma kwaya ɗaya ma wani yake ci kuma ya wuni yana shan ruwa. To asalin nan da muke dubawa da yake mu kuma musulmi kowanne yana bin asalin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ma kai. To shi yasa kullum ni in na je bakin masallaci sai na sayo ta 200.
Duk ranar da baka ci dibino ba yaya kake ji?
Gaskiya ban jin daɗi domin me na saba.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Tambuwal, yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta tabbatar da cewa a ƙarshen makon nan za a ci gaba da wasannin Premier League bayan dakatarwar makonnin hudu. Wannan kau bayan kotun kare haƙƙin bil'adam ta sallame buƙatar dakatar da ligin da Ashanti Gold ta yi ne a ranar Talata da yamma. Bayan sallaman buƙatar dakatarwar da Ashanti Gold FC ta yi a kan GFA, majalisar zartarwar ƙungiyar ta yanke shawarar ci gaba da Betfair Premier League ƙarshen makon. Majalisar azamanta bayan hukuncin kotun ta yanke shawaran kawai a ci gaba da ligin cikin gaugawa don kiyaye ƙarin hasara. Tsohon dan wasan Accra Hearts of Oak Charles Taylor na kiran asalami kocin Black Stars Otto Addo kasa da wata ɗaya da soma gasaccin kofin duniya na shekara ta 2022 a ƙasar Qatar. Taylor ya yi imani Ghana na da ƴan wasa masu kyau amma Otto Addo ba shi da kwarewa kuma ba
zai iya samar da sakamako mai kyau wa Black Stars ba. A dalilin haka Tele yana bukatar hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta dakatar da kwadilan nasa ta maye shi da wani kan aso magasar a ran 20 ga watan Nuwamba. Na fada shi Otto Addo ba kocin da zai iya jagorar Ghana zuwa gasar cin kofin duniya bane, saboda ga ƴan wasa masu kyau da kwarewa amma bai san yadda zai shirya su ba. Kakakin majalisar dokokin Ghana Alban Bagbin ya tabbatar wa Black Stars irin goyen baya da suke da shi daga majalisar da kuma ɗiyan Ghana gabanin gasar cin kofin duniya a ƙasar Qatar. Bagbin ya faɗi haka ne ga majalisar a ranar Talata, yana faɗan cewar za a iya baiwa Black Stars tabbacin goyen baya da kuma cewar ƴan wasan na Otto Addo za su haska a gasar nan da kwana ke 25 ake soma gasan. Kuma hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta shirya tarin harkoki na bayar da goyen baya ga Black Stars din. A ranar Talata ƴan wasan Black Meteors suka iso kasar Ghana domin soma shirye-shiryen su bayan nasarar da suka samu da ci 2-1 a zagayen farko don samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka na ƴan kasar shekaru 23 da kasar Mozambique. Golukan dan wasan gaba na House of Oak Daniel Afebayini ne ya bayar da nasarar na ƙarshen makon. A ranar Litinin ne ɗan wasan sun kabar Mozambique suka yada zangwa Johannesburg kan su isu nan Ghana su soma shirye-shiryen su zagaye na biyu. A ranar Laraba Black Meteors za su isa birnin Kumasi a jihar Ashanti, inda za a yi wasan zagaye na biyu a Babayaro Sports Stadium. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaidar Radwanullah yanzu kuma sai labare amma fa a takaice.
Wasu ‘yan bindiga sun bude wuta a cikin wani masallacin Yanshiya da yammacin yau Laraba, inda suka kashe akalla mutane 15 tare da jikkata wasu fiye da 40 a cewar majiyoyin hukuma. An kai harin ne a masallacin Shachigar da ke birnin Shiraz. Kafofin yaɗa labaran gwamnatin ƙasar sun ce harin na ‘yan ta’adda ne, kuma sun ce an cafke biyu daga cikin waɗanda ake zargi. Nan take babu wata ƙungiya da ta yi da'awa kai harin. Rishi Sunak ya fuskanci ‘yan adawa majalisar dokoki a karon farko a matsayin Firayim Minista na Birtaniya a yau Laraba, yana neman ba da tabbacin cewa sabuwar gwamnatinsa za ta samar da tattalin arziki mai inganci da kuma ci gaba, bayan da shirin haraji na wadda ya gada ya haifar da rudani a kasuwa. Da zuwa yanzu dai Sunak ya naɗa gwamnati da ta haɗa da abokai da suke da gogaggun ministoci da gwamnatocin waɗanda ya gada biyu, Boris Johnson da Liz Truss, yayin da yake kokarin shawo kan matsalolin tattalin arzikin Birtaniya. Yau Laraba Amurka ta gagaba wa Iran sabbin takunkumai, inda ta auna jami'ai da hukumomin Iran kan batun tace intanet da kuma murkushe masu zanga-zangar bayan mutuwar wata budurwa da ke tsare a hannun 'yan sandan gyaran hali. Zanga-zangar da mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22 da haihuwa a tsara ranar 16 ga watan Satumba ta haifar ta kasance ɗaya daga cikin kalubale mafi girma ga shugabancin limaman Iran tun bayan Juyin Juya halin 1979. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce an fara tattaunawa zaman lafiya ta farko a hukumance da nufin kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin sojojin Habasha da dakarun yankin arewacin ƙasar da ke yankin Tigray a ƙasar Afirka ta Kudu jiya Talata, kuma za a kammala a ranar Lahadi mai zuwa.
Thomas Sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayar da gabatarwa, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta hada mana shirin, ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya, ma assalamu.